الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وليا الله تبارك وتعالى وان جئت ترمى وان ولي اقوم بدي وان لو كنت جئت مكتي جئت ذكرت من التفسير كما جئت من كتابة اقوى ان لو كنت مكما شوانا لذن الله تعالى ذا مصيبة بدك إلا مكفايا يو المنع ثلاثة هؤلاء وتر رمضان ذكرت 1443 bayan jirama aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wannan shi ya dace da 5 ga watan 4 shekara ta 2022 a kalandar Turawa. Ba mu gushe ba, muna cikin suratul Yunus. Jiya mun kwana kan aya ta 16, za mu tashi kan aya ta 61, amma kafin haka akwai wata tambaya wacce ta shafi sallar nafila da ake yi bayan sallar isha, wato wadda ake ce mata sunnatul isha al-ba'diyya. Ita wannan sallar nafila kazantar tana daga cikin ar-rawatib. To tambaya nan ita ce shine, akwai wasu daga cikin yan uwa da za ka same su a cikin yini ko kashe kullum, suna iyakacin kokarin su na ganin cewa sun fake waɗannan ar-rawatib wanda hadisi ya zo sahihi cewa duk wanda ya yi su a cikin dare da yini, to Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida a aljanna. Kamar da aka sani, wannan rawatib su ne raka'o'i guda biyu gabanin sallar asuba, wanda muke ce musu rakatul fajr. Sannan akwai raka'a hudu gabanin sallar magariba, sai raka'a biyu gabanin azhar, akwai hudu gabanin bayan azhar kenan ko? Yawwa, takwas kenan ko? Sannan bayan sallar isha, bayan sallar magariba akwai guda biyu, da wannan shi zai baka guda goma. Idan ma raka'o'i guda goma sha biyu ne, baki sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya sallace su cikin dare da yini, to Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida a aljanna. To ciko na sha biyu din dama shi ne akwai guda biyu da ake yi bayan sallar isha. To sai wasu suna kokarin yin su, amma sai suka ce idan aka zo lokaci irin wannan na Ramadana, to sai ka ga bayan sallar isha din duka sun yi raka'o'in da suka gabata, amma idan aka zo an kai sallar isha ba su cika samun daman yin su ba, kawai sai a tada tarawihi. Ina fatan kun gane. To shi ne suke ce, to ma wanda suke da irin wannan kokari kuma suna ganin kada su yi asaran wannan fata nasu, za su yi 'ya'yan ya aka sallame isha'i kafin a tada tarawihi su yi wannan ratiba ɗin, wato sunnatul isha al-ba'diyya kafin a tada tarawihi, to sosai ko za su yi irin ta gaskiya. za ku yi ta gaskiya wanda shi ne daidai kuma shi ne tawaba. Akwai ma fatawa da ta zo an tambayi Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah akan wannan mas'ala, ya ce wannan shi a daidai shi saboda wannan rawatib daban, sannan tarawihi ko qiyamu ramadana kuma daban. Saboda ka dukkan mutumin da yake da nishadi da kokari da fatan alkhairi na wajen kiyaye wannan rawatib din, to ya kamata bayan sallar isha ya san yadda zai yi hikima ya yi wannan rakoin sa guda biyu, kada ya zo duk abin da ya gina can baya ya zan bai samu kammala shi ba saboda yin tarawihi. Ina fatan kuma ne, to don haka gaskiya dai wannan shi ne daidai, kuma yana da kyau su limammai da suke jagorantar mutane salloli a irin wannan lokaci su kula da irin wannan matsala. Da dama babu shakka akwai ƴan uwan da suke da wannan ƙoƙari na yin wannan ar-rawatib kullum. In ya zan bayan sallar isha kai tsaye da sauri ana iya tada tarawihi, sai ka ga ba za a ba su daman su yi wannan ba. Sannan wasu ma ganin suka kamar yin su ma ba daidai ne ba, kamar suna ganin ka tashi bayan sallar isha'i kai sunnatul isha al-ba'diyya kuma ya tarawih kuma ba daidai ne ba, wannan ba haka lamarin yake ba. Al-Imam Suyuti ma a sharhin Imam Muwatta Malik lokacin da yake sharhin hadisin da aka ruwaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana yin ya mu ramadan ko sallar tahajjud raka'a 13, ya tabbata raka'a 11 ko riwaya kuma ta raka'a 13. To lokacin da yake sharhin wannan hadisi wanda yake ishara akan raka'a 13, sai yake cewa raka'o'i guda biyu da annabi ke farawa da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yace su ne sunnatul isha al-ba'diyya. Ke da duk lokacin da zuka ji auro ta cewa annabi ya yi raka'a 13, yace to annabi ya faru shi ne raka'o'i guda biyu da ya kamata yi bayan sallar isha, to wanda dalili in ya sa bai yi su ba, yanzu in zai sallah kan dare sai ya yi raka'o'in nan guda biyu a matsayin sunnatul isha al-ba'diyya, sannan sai shi raka'a 10 ta ga shi a jike nan, to sai ya yi su da raka'a 5 sai mata raka'o'i nawa sha. To wannan dai shi ne abin da yake tsance yin wannan sallah daidai ne, kuma akwai tawaba cikin sa, balma yana da kyau limamai su kula da wannan maslaha ta ƴan uwa. Allah ya samu dace. Wannan shine in muka ce aya ta 61, wa ma taqulu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma taqulu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'malu min ahadin إلا كنا عليكم شهودا لتبينون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Thank you.
yace wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba. Illa kunna alaikum shuhudan, wace mun kasance halarci gare ku istufiduna fihi, yayin da kuke kutsawa a cikinsa. Wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi, ba wani abu da yake ɓoyuwa ga ubangijinka na misalin nauyin azzarra a cikin ƙasa, wala fis sama, ko a sama, wala akzara, ko abin da yake mafi karanci min zalika daga wannan, wala akbara, ko abin da yake wannan girma. Ba abin da yake boyuwa ga ubangijin ka na dukkan waɗannan abubuwa, bal duk waɗannan abubuwa ba su kasance ba ma illa fi kitabin mubin, wato suna cikin littafi bayyananni, wato bayyananni Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙididdige su. Ala ku saurara, inna awliya Allah, lalle masoya Allah, waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoro gare su, wala hum yahzanun, kuma ba su kasance suna bakin ciki ba. Alladhina amanu, su ne waɗanda suka yi imani, wa kanu yattaqun, kuma suka kasance suna yin takawa, suna jin tsoron Allah. Lahumul bushra, farin ciki da albishir ya tabbata gare su, fil hayati dunya, a cikin rayuwar duniya, wa fil akhira, haka kuma farin ciki da albishir ya tabbata gare su a lakira. La tabdila li kalimatillah, babu musanyawa ga kalmomin Allah. To abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya rigayya rubuta a kaddarance, to babu canjawa ga wannan. ذلك هو الفضل العظيم والنشين ربو من جرمع. تعالى تبارك وتعالى وما تكون في شأن بذاك كسن شتكون شأن إبا وما تتلو منه من قرآن وبذاك كرنت ولأبن قرآن لنبني ذشيبا ولا تعملون من عمل وباقى أيكة ونأيكي إلا كنا عليكم شهودا, wace mun kasance halarci gare ku istufiduna fihi, lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aiki da kuke yi. To wannan makafai na ayar nan, malamai suka ce da ma abin da zai biyo bayansa yana daga cikin jerin nassoshi masu nuna cewa ilimi na Allah tabaraka wa ta'ala, wato ya kewaye kazalika ya game dukkan halittunsa, ƙananansu da manyansu, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai game da su, ya san halin da suke ciki, ya san tasarrufinsu, kuma duk inda suke komai ya shafe su Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi. Shi yasa za ku gani a zahirance cikin nassin Allah ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba, ba wani sha'anin da za ka kasance cikinsa kana gudanar da shi. Sannan wa ma tatlu minhu min qur'ani, ba za ka kasance kana karatun wani ɓangare na alqur'ani minhu dangane da wannan sha'anin da kake cikinsa ba. Kenan duk wani sha'ani da ka wayi gari cikinsa kana yinsa, kana karanta wani abu na alqur'ani dangane da sha'anin na ilmantar da mutane da isar da da'awa zuwa gare su, ba za ka kasance cikin wannan hali ba. Haka kuma ku al'umma gaba ɗaya, wala ta'maluna min amalin, babu wani aiki da za ku aikata, illa kunna alaikum shuhuda, wato mun kasance halarce gare ku, wato Allah yana halarce tare da ku duk wani aiki da za ku yi. Istufiduna fihi, lokacin da kuke kutsawa cikin yin aikin, Allah yana halarce, ya san duk abin da aniyar ku ya san abin da kuke yi ya san san da za ku gama ya san kuma mami zai farko saboda duk inda mutum ya kasance da duk abin da yake yi ko a ina ne Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi kuma yana ganin shi yana hana shi subhanahu wa ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله تبارك وتعالى شنبك سليبا أن الله شوشي الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض ya san duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa ko a yaushe ko a ina a sama ko a ƙasa komai da komai Allah ya sani manya-manya da ƙanana alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi saboda ka ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba abin da zai kasancewa na ganawar wasu mutane guda uku sake Allah shine cikon na hudu da duk wasu mutane suka wayi da yi a wani wuri suka keɓance kan suna magana a sirrance su uku to su sani Allah shine na hudu da ilimin sa saboda ba abin da za su tattauna ba abin da za su kinta ko su shirya ko su faɗi sake Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su kuma ya san wannan ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يجوى لا خمسة كما بلاء سمجانا وسمتاني بيرضى إلا هو سادسهم فاتي ألا شين الشيخ ونشين نزوب إلي منها ولا أدنى من ذلك ولا أكبر كما بلاء سمجانا وسمتاني دول أدلي وليكاسا حكما ولا أكبر هو أدلي يتهاك يوا إذياك جرما إلا هو معهم wace Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mutane a duk wani sirrantawa da ganawa da mutum din da suke yi ayi da ma kanu duk inda suka kasance ko a ina ne ko a wani gari ne ko a cikin wani gida ne ko a wani daki ne ayi da ma kanu saboda Allah yana tare da su da iliminsa komai suke ya san shi yana da labarinsa sannan sai ce sun mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su labarin duk abin da suka aikata gobe kiyama saboda duk abin da mutane suke yi ko suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi a lokaci guda kuma sai ya ba su labarin wannan abin da suka aikata gobe kiyama in alkhairi ne za su ga alkhairi in sharri ne kuma za su ga sharri Allah ke inna Allah bi kulli shay'in alim sai lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai saboda ka komai da komai ba abin da yake koyo ga Allah tabaraka wa ta'ala ko a ina kuma ko a cikin wani yanayi ko cikin wani hali wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajdi Allah tabaraka wa ta'ala da manki sallallahu alaihi wa sallam wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mabwayi mai rahama yake allazi yaraka wanda yake ganin ka hina taqum lokacin da kake tsayuwa wa taqalluba ka tsajidi da lokacin da kake jujjuyawa cikin wanda wato masu lokacin da kake jujjuyawa tare da masu sallah ko cikin masu sallah saboda ka lokacin da kake sallah kake tsaye kake dukawa kake ruku'i kana tashi duk abin da kake Allah tabaraka wa ta'ala shine ganin ka ya san abin da kake zuciyarka ya san me ka faɗi da bakin ka me ka riya me ka kulla Allah ya tafi na koshin da suke magana a kan kewayewar ilimin Allah tabaraka wa ta'ala da bayan sakan suna da yawa qul ya ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku ahli alkitab qul ya ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llahi ne ta kuke kafircewa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun alhali Allah tabaraka wa ta'ala yana halarci masani ne yana ganin abin da kuke aikatawa wadurin inna Allah ala kulli shay'in shahid annabi Isa alayhi salatu wasalam shi ma lokacin da yake tabbatar da kanshi gaban Ubangiji da Allah yake a kai kuma annabi zai faru shi abubuwan kiyama Allah zai kalubalance shi sai kai kace a rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin iyaye iyayen giji guda biyu ko bayan Allah tabaraka wa ta'ala to annabi Isa zai itizari daga cikin abin da zai ga wa Allah yake falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid wato zai ga mu Allah tabaraka wa ta'ala yake ban ga mu komai ba bayin nan sai abin da ka umurce ni da shi ma qultu lahum illa ma amatani bihi ba abin da ga musu Allah sai abin da ka umurce ni da shi ni ban ce su su wata bari wata su wata mai jaba wa kuntu alaihim shahida ma dun tafi ko sai da cikin su ina halarci na san me suke yi amma lamma tawaffaitani lokacin da suka karbe raina ya Allah kunta anta raqiba alaihim Allah tabaraka wa ta'ala kai ne mai tsaro game da shi wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai ne ahalarci da kowani abu saboda duk abin da ke faruwa Allah tabaraka wa ta'ala ka san shi in ma na hudi Allah ya ka san shi abinda suka yi ina nan ka san shi abinda ma suka yi bayan ka karbi rayuwa ta Allah ka san shi wannan shine yamma yaqahumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid to na so shi suna da yawa shi yasa ne yake cewa wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan istufiduna fihi to qaris kara fayyace wannan bayani da ta mutun ya halarta shi cikin rushiyarsa ya zo cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi jibril a lokacin da mala'ika jibril yake tambayan shi menene musulunci menene imani menene ihsan to da yake gaba tambayan shi cewa fa akhbirni anil ihsan kaman ni labarin ni ake ce da shi al ihsan kyautatawa to sai mai kisa sallallahu alaihi wa sallama cewa al ihsan an ta'budu allaha ka'annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi abin da yake cewa insani shine ka bautawa Allah tabaraka wa ta'ala kamar kana ganin shi duk abin da kake yi alaka ka da ubangiji to kai shi kamar ga kaga Allah kana ganin shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu sai fa in lam takun tarahu idan baka kasance kana ganin shi ba to ka sani fa innahu yaraka shi yana ganin ka yana ganin ka saboda ka yasa duk ni kai yaya lamarin ka yake duk halin da kike Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai game da kai to idan mutum yana shuhuri da wannan a rayuwarsa to wanda shi zai sa duk abin da zai yi tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala zai kyautata wannan mu'amalar shi tsakanin shi da bayin Allah zai iya abin da zai yi ne yayi gaskiya saboda yana da masaniyan cewa duk abin da ya fa Allah tabaraka wa ta'ala yana tabi shi kuma ya sani kuma yana ganin shi kuma ba ba wannan fadi ba Allah zai masa sakayya akan abin da saboda ka in ya ga wani kayya Allah ya sani idan ya cuci wani abu a wata ya cuci wani mutum a cikin wata mu'amala Allah ya sani in ya wata yaudara Allah ya sani to lokacin da duk mutum ne ke yi wannan shauri to za ka cewa rayuwar shi ta zama tana da tsafta tana da tsafta kuma irin wannan shi zai ta wato mutum ya zama cewa ba ko sai an saba sanan sa ba duk wanda yake da irin wannan shauri na gaske cikin zuciyarsa to ba ka bukata ka samu sanan sa cikin lamuran sa komai kawai yana yi ne shi yana kallon cewa yanzu nan abin nan da nake yi Allah yana gani na kuma ba kawai yana gani na ba sai ya tambaye ni akan matsalar nan kuma sai ya nisa ga mako akan ta to lokacin da mutum yake shi'uri da wannan kaga ba za ka taba tunanin shi wace amana wani ba ba za ka taba tunanin ya zo ibada yayi ta baje baje haka ne ya tafi da shi ba ko ni zai yi shi bisa ga mizani wanda ya kamata Allah ya samu dace to ƙara fayyace wannan matsayin na faɗaɗan ilimin Ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بعد ذلك أويوا لو بنجدين تا من مثقال ذرة من مثال لون الذرة في الأرض وتسكين كتا ولا في السماء قوة سماء ولا أفضل من ذلك ولا أكبر قوة بنجا يتي أسد ونن قوة بنجا يتي ونن جرمع إلا في كتاب مبين wato Allah ya san shi kadalika faki yana cikin littafi bayyananne wanda muka ce ƙara fayyace wannan bayani ne cewa babu wani abu wanda yake koyuwa ga ilimin Ubangiji ka tabaraka wa ta'ala wannan abin jiya da kake tura ta zaman shi dan kankani shi yasa ce min miskali zarratin fil ardi ko da daidai ga nauyin kwaya a zarra ne nauyin kwaya a zarra a cikin kasa ko a sama komai zama abu dan kankani to ba zai koyu ga ilimin Allah yake wala afdara min zalika kika ko a bidi wannan zama dan kankani ko zarra ana cewa ita ce halitta mafi kankanta wanda dan adam zai kuma yake sani ko ina fatan gani zarra muka ce ita ce halitta mafi karanci wanda dan adam ya sani to Allah ce ko da misalin kwaya a zarra daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala to sanin su ba zai koyi ba Allah ba a ƙasa ko a sama abin mamaki sai Allah ce yace wala afdara min zalika ko abin da yake mafi karanci daga wannan kamar da malamai suke cewa da bincike na kimiyya abin da suke gwadawa babu wani kwaya halitta da idon dan adam ka iya gani wanda ta fi zarra girma wato ce ta fi kasa da zarra muke sanci wato zarra ita ce halitta mafi kankanci amma Qur'ani yana gwada akwai halitta da bata kai zarra ba ko to yace wala wato ma ya azubu arabbika min miskali zarratin fil ardi wala fis sama yace wi ولا أفضل من ذلك لأن أقول أفضل من الذرة من مخلوقات الله فهو ده عدم بيسان صليبا عدم بيسان صليبا أما أقول شذك ولا أفضل من ذلك طبعاً كوني أبو الله تشيركم ولا أكبر هو أدن جيسي ولا جرمع جيس الله يسان صليبا إذن جيسو illa fi kitabin mubin fa tunna cikin littafi bayyananne abin malamai suka ce Allahu a'lam abin da suka ce illa fi kitabin mubin fa tunna cikin littafi bayyananne wato za ku ga cewa duk wa'annan abubuwan da ake ishara zuwa gare su zarra da makamantan su da abin da yake zarra girma da abin da bai kai zarra girma ba dukkanin su makhluqatul lahi duk halittun Allah Allah ya halicce su a duk inda suke a duk inda ka gansu kun gani to su halittun Allah su kuwa dukkanin su gaba daya su to Allah tabaraka wa ta'ala wato sai da ya rubuta faruwar su kafin ya halice su ko ga ni ba ko wani abu da ka gani a duniya to sai da Allah ya kaddara faruwar shi aka rubuta shi a cikin lauhul mahfuz kane abi a halice shi to shi yasa illa fi kitabin mubin kun fahimta yasa yazo cikin hadisi ba yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake farko abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shine alqalam shi yake ba alqalam ne rubuta alqalam yake mi zan rubuta ubangiji sai ke rubuta duk abinda zai kasance zai faru daga nan har tashi kiyama to sai zama cewa duk wasu makhluqat Allah suna nan an rubuta su wannan shine illa fi kitabin mubin to tabaraka tunda Allah yayi su kuma kafin yayi su ma ya rubuta su to kaga ka tambaye ni cewa san su ko bai san su ba bai mata su ba ko ku gani ba yawa muka ce abu wannan halittun Allah ne shi ya yi su kuma sai da ya yi dizani din komai ya tsara su ya rubuta su kafin ya bi ya halice su sai za ka ce maka ya san su ai wannan tambaye ko kamata ka mamaki to wannan shi ne kun gani ko to haka al'amarin Ubangiji yake da fada da ilimin sa a cikin suratu saba ko wata ayar sai kamar da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a yace qul bala wa rabbi la ta'ti yanakum ani min ghaibi la ya'zubu anhum mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. To sai wala mujira ne komi ha Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a wa inda suka kafirta suka ce sa'a ba za ta zo mana ba ba za a yi kiyama ba babu magana tashin kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ce da maki sallallahu alaihi wa alihi wasallama qul ka ce da su bala eh wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'ti yannakum tabbas za ta zo muku da sa'a ko kiyama da kuka musu da kuke musunta to za ta zo muku alimul ghaib. Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin gaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard ba abin da yake koyuwa gare shi ko misalin nauyin azzarra baya koyuwa ga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala sawa a cikin samai ne ko a cikin kastai wala asgharu min zalika wala akbar ko abin da yake kasa da wannan ko abin da yake wannan girma sai ce illa fi kitabin mubin ba ce yana cikin littafi bayanan ne wato yana cikin lawhul mahfuz Allah ya rubuta shi ya kaddara shi kafin ma ya halice shi wannan shine saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ilmin sa muhitun ne bi kulli shay'in kun gane ko ya kewaye komai da komai ba abinda zaka ce wa Allah tabaraka wa ta'ala bai san shi ba ko bai san yanayin da yake cikin sa ba ko bai san halin sa ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya je da magana a wata hutan yana bada labarin wato halin mutanen kirki waɗanda suke masu kaunansa waliyansa yace ala ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun ko su kasance suna bakin ciki ba to anan wurin wallahu ta'ala alam. Allah tabaraka wa ta'ala kamar da malamai suka yi ishara suka ce anan wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya haddade matsayin waliyansa ala inna awliya Allahi awliya malamai suka ce jam'i ne na wali alwali shi kuma shi ne masoyi masoyi to wanda suke masoyan Allah ne suna son Allah kuma Allah yana son su wanda ke da wannan matsayi to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haddade matsayin su da cewa la khawfun alaihim babu tsoro gare su wato a cikin abin da suka fuskanta abin da suka dosa ba za su ji tsoro ba abin da suka dosa ba sannan wala hum yahzanun ba su kasance suna bakin ciki a cikin abin da suka bari bayan su ba ina fatan gani su wane ne kamar kace su wane ne waɗannan waliyai kan wanda aka tabbatar musu da wannan matsayi na cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun kai tsaye sai Allah ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu ya tsako suka kasance suna taƙawa suna jin tsoron Allah madaukakin sarki allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani imani na ƙwarai imani sahihi wa kanu ya tsako suka kasance kuma suna da taƙawa suna jin tsoron Allah bi ma'ana suna kiyaye hukuncinsa don haka a takaice malamai suka ce sifar waliyan Allah ta takaita ne cikin abubuwa guda biyu al-imanu wa taqwa الذين امنوا ديه كده وكانوا يتقون شي ده غدي شوف النبي الايمان والتقوى سوني حقيقه صفاتين وان ذا كشي دني وليا الله دي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون حتى الله تبارك وتعالى يتفكروا ده وان ذا كشي صفاتين غدي Abdullah bin Abbas ya roto a cikin hadisin da Al-Bazzar ya fitar da shi wanda kuma Imam Al-Haythami ya sahha hadisin a cikin Majmu' Az-Zawa'id Abdullah bin Abbas yake ba da labarin cewa wani mutum ya tambaye Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da annabi man awliya'ullah من اولياء الله يا من ذو الله سوى نيني وليا الله فقال صلى الله عليه واله وسلم يعني عليه الصلاه والسلام يتي ينا بين wannan mutum ne masa wannan tambaya amsa يتي الذين اذا رؤوا ذكر الله الذين اذا رؤوا ذكر الله شي وليا الله سني وين ده ان غنسي راسنا الله الذين اذا رؤوا ذكر الله kamar ka dukkan mutumin da ya zama cewa ya kifanta da imani da takawa sai da kana wata mu'amala ko kana ganin shi wanda zai tunatar da kai ubangiji wannan sai kace wali wannan shine alladhina idha ru'u dhukira Allah wanda in an gantu za a tuna Allah saboda abin da suka sifantar suka sifantu da shi na imani da takawa ibn jarir at-tabari ya roto min hadisi abi huraira hadisin abu huraira cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake inna min ibadillahi ibadan yaghlibuhum al-anbiya'u wash-shuhada shi daga cikin bayin Allah akwai su bayi na musamman يغلبهم الانبياء والشهداء النبوة ده شهيدي سنة نص جبتا سنة فاتن سامن أبن ده سكة سامن شنو يغلبهم الانبياء والشهداء فوصبا يا الله أبو بك يا ما الله ذي سادس هو لما تأي النبوة ده شهيدي ما انتم دلتو سنة فاتن سامن أبن ده سكة سامن سكة سامن قيل من هم يا رسول الله ذاك تتصور لي فوين باين يا من ذا الله قيل من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم هو ني يا من ذا الله غيا من سو وتكيل سمو مكونته سنة مثاني تركي قال سيعني بيتي هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنصار كسو ونسو مثاني ني wanda suka yi soyayya dan Allah fa muqawmun sahabu fillah mutane ne da suka yi soyayya wa junan su dan Allah min ghairi amwal wala anfaq ba tare da alaka dukiya ko alaka zumunta ba ko daga saka kawai sun kaunaci juna ne a zamantakewar su dan Allah alaka dukiya ba ita ce ta su hulɗa ba alakar anfaq zaman su dangogin juna ko ɗan uwan juna ba shi ne sa kaunace ke ne tsakanin su ba amma muhabbat na su kin shi ne dan Allah hum qawmun tahabu fillahi min ghairi amwalin wala ansab to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi matsayin da su tashi a gobe kiyama wanda yake ya zabe su humul anbiya wa shuhada yake wujuhum nurun wujuhuhum nurun gobe kiyama za ka gansu fuskokin su haske ne suna kalli da haske sannan kuma alama nadira minhu kuma suna kan wasu minbarori na haske fuskokin su haske kuma suna kan minbarori ne na haske sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace la yakhafuna idha khafa an-nas wanda mutane da kake ganin su su ba za su tsorata ba idan mutane sun shiga cikin halin koko la yakhafuna idha khafa an-nas ولا يحزنون اذا حزن الناس shi kuma ba za su yi bakin ciki ba lokacin da mutane suke bakin ciki da annabi ya faɗi wannan magana Abdullahi bin Abbas ya ce thumma qara'a sai annabi ya karanta ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun shi ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro gare su sannan kuma su kasance suna bakin ciki ba wannan hadisi kuma Abu Dawud da ma ya rawaito shi riwayar al-Imam Jabir bin Abdullah wannan shine to kamar da nake cewa wali dai shine masoyi saboda kaza kake mutum wali Allah ne wato yana nihin masoyin Allah amma wasu malamai suna cewa bi kulli basafa idan aka ce maka waye wali shine kawai al-mu'min al-taqi shine awali kawai wanda al-mu'mini mai kiyaye dokokin Allah kawai shine mu'min da ta faɗi wannan da kulli basata ta yi tarihin wali kun gane ko yawwa to da wannan sai zama cewa shi wali ne Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifata shi bil imani wa taqwa sannan ya faɗi irin alkhairi da ke tattare da shi ne cewa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun to baya nufin wani mutum da yake sa wasu tufafi na musamman yawa wani ko kaɗan baya nufin mai sa aljabba ko ya ƙato rawani ko ya riƙe charli ko a sa ko ya sa riga biyu ƙara lafiya wata duk wanda ba shi ne wali ba ko a ce ya riƙa sa wasu fararen tuwani ko jajayen tuwani ko ya rawani da girin da ja da riga roɗe-roɗe duk wannan ba shi ne wali ta gaba sannan a lokaci guda kuma malamai suka ce a daidai lokacin da wali ba shi ne mai sa wata sutura ta musamman ba kuma wali ba shi ne mutumin da wani amrun khariqun lil'ada ya faru ala yadihi ba ko yadihi ba to wali ba shi ne kawai ka ce bane duk mutumin da ka gan shi ya zo da wani abu mai ban mamaki wanda saba ma al'ada ka ce wannan wali wannan ba shi ne ka'ida ba ko ku gane ba yawwa sai in ka ga mutum na kai a bisa ruwa ko ka lalle wannan wali ko mutum ya dauko kusa inci tara da soka cikin hancin shi jini bai fito ba tabbata cikin hancin shi jini bai fito ba ka lalle wannan wali har wani zuba shi ne wali ta ka ko kuna kai da mutum kawai bace ya bace ga ku tare da shi sai bace bai sai ba bai shiga mota kuna tare shi sai bace can kuma sai gashi ka ne wannan wali wannan ba shi kodi ka wato abin da yake sanin bayyana wani amrun khaliqul lil'ada a hannun mutum ba shi ne yake sa ya zama mi wali ba kamar da sa wata sura roƙe ko mai zani ba shi ne wali ta ka ba amma ba wani abu a wani taka ba illa al-imani wa taqwa ya kace ta kike nan amma tabbas wasu daga cikin waliyan Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi kan karrama su ta hanyar ba su abin da ake ce mishi karama wanda ya tabbata cikin sunna ya tabbata cikin sunna cewa waliyan Allah suna da karamomi ko kuma ita karama babu shakka tana daga cikin hawarikul ada tana daga cikin hawarikul ada wani abu ya faru wanda ya saba ma hankali amma malamai suka ce waliyan da Allah tabaraka wa ta'ala yake karrama su da irin wannan khawarij al-ada wanda ake ce musu karama idan karama ta bayyana hannun shi wanda an waliyin Allah na gaske to shi da kansa in ka tambaye shi yadda abin ya faru bai sani ba wato kwatsam abin yake faruwa karramawa daga Allah ya aka yi abin ya faru bai sani ba ko ku gani ba saboda kada kaji mutum ya ce bari maka karama zai maka karama ba wani ne ba don karama ba shi wani ba shi karama ba bai buga kijiya ce zai maka karama amma Allah ne yake karrama shi a lokacin da ya ga dama kuma shi bai kosai da aka yi aka karama shi ba amma in ka ji an ce zai maka karama to wannan zai zama sihiri ne kawai yawa sihiri ne kawai ba maganan karama nan wannan sihiri ne kawai da ta'ammuli da aljanu Allah ke amma su waliyan Allah mutane ne na kirki da Allah tabaraka wa ta'ala ke karrama su duniya da lahira to shi yasa kai tsaye sai ce lahumul bushra fil hayatid dunya ko wa fil akhirah su waɗannan waliyan Allah suna da farin ciki da albishir da ake masu fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma rayuwar mai lahira lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah to menene albishir da ake musu fil hayatid dunya kadalika menene albishir da ake musu fil hayatil akhirah da yake lahumul bushra fil hayatid dunya sannan wa fil akhirah wasu sashi malaman tafsiri suka ce fadan Allah tabaraka wa ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya abinda albishirin da ake musu farin cikin da ya tabbata gare su a rayuwar duniya suka ce shine abin da ke cikin fadan Allah madaukakin sarki da yake yana baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umurni Allah ki ma annabi wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa bashiril mu'minina Allah ki kayyama mu'minai albishir yanzu na albishir aina ke nan aina ke musu albishir din na'am a duniya Allah ya ce annabi ya yima mu'minai albishir wa bashiril mu'minina wannan bushara ce ta duniya albishir din shine bi anna lahum min Allahi fadlan kabira suna da wata irin falala mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala wani shine lahumul bushra fil hayatid dunya amma bushrahum fil akhirah amma farin cikin su da albishir din su a gobe kiyama suka ce wannan shine abin da yake kunshe cikin fadan Allah tabaraka wa ta'ala da yake yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى في رانن ذاك ga mu'minai maza ga mu'minai mata wa bi qiyamati nako yaw tara al-mu'minina wal mu'minat yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim hakkin su yana tafiya a tare da su a gaban su da kuma gefen daman su Allah ya samu dace ana cewa da su bushrakum al-yawma farin ciki ya tabbata gare ku a yau ana yi muku albishir a yau shine bushrakum al-yawma to kaga wannan shine wato bushrakum fil akhirah ana ga muku bushrakum al-yawma jannatu tajri min tahtiha al-anhar al-janna ake muku albishir da ita wace koramu take suke gudana a karshen ta khalidina fiha kuma kuna wanda ake kaddara madawama cikin ta har abada zalikal fawzul azim wanda shi ne rabo wanda yake mujerman da sai Allah shi ya samu dushi wannan daya daga cikin fasarorin malamai kenan na lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah akwai ta fasara da ba wannan ba amma ta wani lokaci dole za mu akara wannan sai gobe in Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddare mu da kaiwa lura da cewa ana nuna mana lokaci yayi menene take wannan malamai akan ba shi tamboyi ne gila ko abidi karatan ne wani no to wannan shi kuma takarda ce ɗan umar da suke ta'awuni da mu a nan masallacin suka rubuto suka ce akwai buƙatar a tunatar da mutane akwai abin da muka saba yi a nan kowace shekara na ɗan yi ƙoƙari a nemi taimako a hannun 'yan uwa a samu kayayyaki na abinci da kuma kayayyaki da suka shafi wasu kayayyaki masu rufi haka a tattara su da hadda nama mako da hadda nama mun taba cikin rago muka yanka yawa abinci da ala kulli halin wani shafi nama da kuma wasu kayayyaki na masu rufi haka da magi da irin su takalma da makilin da buroshi da makamantansu da kulli-kulli ko da kayan yaji lalai yan wani zasu yi suna wannan idan muka tattara su kowace shekara sai mu biyu mu zaɓar ka kamata sai mu raba akan kai sauran asibiti akan kai sauran wurin wani suke zaune a gidan yari to mun lura da cewa gaskiya kamar wannan mutane su ma kamar marayu za ka tausaya musu mun taɓa zuwa wata shekara gidan kurkuku mun kai wani kwamanda ake ce mishi na su kuma mutum wani da ya shugaban gidan kurkuku ya haka wato ya koka muna a kan halin da 'yan gidan kurkuku musulmi suke ciki a cikin ramadana na rashin gaskiya babu wani abin da ake ba su la wurin sahuro wala wurin mi buɗe baki kuma azumi suke yace dan garin yace shi ya zama kobauci yace kuma zauna Sokoto yace zai zo nan garin ya kiyaye sarkin gwandu shi ɗaya yake kawo musu wani abu shi ne wata ramadana to kaga irin waɗannan abubuwan yana cikin wanda Allah ba su hali su kula da su gaskiya to alhimmi dai muna yin wannan ya kuwa cewa waɗanda da hali su ɗan ba da duk abubuwan da suka samu kasai a tattara tattara sai a je a kai musu sannan kuma a ɗan yi musu wata kalma haka da za su shahidi a musu tambayi haka game da addinin su da kuma hankurantar da su bisa ga halin da suka samu kansu ciki to za ka sha gaskiya an kai musu wannan za su ji daɗi sosai gaskiya za su ji daɗi sannan kuma za su ga cewa kamar lai a shekara da wasu ƴan uwa da suka kula da lamarin to da haka muke fatan ƴan uwa da Allah sai su taimaka a wannan jami'i daga yanzu nan nake magana kofa tana buɗe har zuwa abinda hajji na kwanukan ramadan din insha Allah duk abinda Allah hore za a ba su ga ƴan uwa da suka ba su sai su wala mujahid su wala hamza su wala anas su wala sheikh wala duk da su ƴan uwa da sanya duk ƴan uwan da aka muna ta'awun da su a duk wanda aka babu matsala za a tattara sai a yarin da kamata muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba asibiti ma haka matsalar take ba malamin ji asibiti ko in ka je asibiti sai ka iske waɗansu mutane su ba ɗan birni kebe ne ba jiya suke kuma jiya ta fi kuma da su cikin azumi a asibiti ga suna za su yi ma sallah sai a waye gari ran sallah ba su da abinci da azumi sai dai ka ga suna fitowa bakin yamma ga tahiya suna karɓan kunu haka kunu cikin roba to za ka dai in taimaka mai wannan yana da kyau kwarai da gaske yana da kyau sosai Allah ya samu dace wannan shine wallahu ta'ala alam muna fata abinda muka wajibi ta da zawaba Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya shafe shi daga cikin zukatan yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.